أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بارك الله فيكم وبارك في المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام.
Muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka, ranar Juma'a, ɗaya ga watan Rabiul Awwal, ko? Haka ne. Safar ya kare a jiya, yana da kwana 30, yau muna ɗaya ga watan Rabiul Awwal, wata na uku kenan daga cikin watannin Musulunci guda 10. A shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan najan darmeni a unguwayen tala babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. Wannan kuma shi ne darasinmu na 72 a cikin suratul Baqara. Wannan kuma shi ne darasinmu na 72. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta a wancan sati. Idan ba a manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 245. Yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 246. Alarma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, alam tara.
A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, alam tara ilal mala'i, shin baka da masaniya? Wato Allah yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka sha gabatarwa, kalma alam tara tana nufin alam ta'lam, shin baka sani ba ne? Ko kuma idan ka sani, to imamakin abinda za a ƙara tunatar da kai shi, ko kuma wato ka ƙara yin tadabburi da tunani da mamakin abinda wannan abinda za a ƙara gaya maka, wato ya zamto abu wanda yake zai ƙara maka wato izina ko himma, ko kuma ka ɗauki wato wani abin, wato wani ilimi ko ibra, wanda wa'azi a cikin wannan abinda za a gaya maka. Idan baka sani ba, ko sai kuma ka sani idan ko ka sani to sai ka ƙara mamakin abin da za a ga ya maka ko kuma ka dauki izina kamar yadda muka gabatar to shine Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila shin ba wato baka da labarin wata jama'a ko wata tawaga daga banu isra'ila sune wato iyalan annabi yaqub alaihi salam banu isra'ila kenan banu isra'ilawa kamar yadda malamai suke bayani min ba'd musa wa'anda suka zo bayan shudewa annabi musa alaihi salam wato labarin su ya kasance bayan shudewa annabi musa alaihi salam Allah ya ce iz qalu li nabiyyin lahu yayin da suka ce da annabin su ba bayyana wani annabi ne annabin nasu ba amma malaman tafsiri suna ta kawo kamar anan ibn kathir ya kawo ruwayoyi masu tsarin yawa wasu suka ce annabi yushun wasu suka ce shamun ne wasu suka faɗi dai maganganu masu tsarin yawa abin da ya izina abin da za a dauka a cikin wato labarin da Allah subhanahu wataala ya kawo a aya Allah subhanahu wataala ya ce wato su wa'annan suka ce wa annabin nasu wannan annabin da aka wato turo musu suka ce masa ib'as lana malikan ta turo mana da wani annabi wanda zai zanto ko kuma wasu malaman suka ce malikan anan ba a ce annabi bane ba ko dai shugaba kun gane ko ko wani sarki ko wani jagora shine Allah subhanahu wataala ya ce suka ce da wato wannan annabi nasu ib'as lana malikan ka turo mana wani jagora ko shugaba wanda zai jagorance mu wato nuqatil fi sabilillah dan miyaki wato dan daukaka addinin Allah subhanahu wataala wato su da kansu suka nemi Allah wato suka nemi wato annabin da Allah ya turo musu wato ya roƙan musu Allah ko kuma shi annabi ya sanya musu wani jagora ko sarki wanda zai jagorance su su tafi siyaki saboda Allah subhanahu wataala qala sai annabin nasu yace da su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu kun kuna da tabbas kuna kun tabbatar da cewa in kutiba alaikumul qitalu idan aka wajabta muku yaki alla tuqatilun ba za ku ja da baya ba ku gudu ku ini yayin ba annabin yace da su tabbas su kuka roki a tura ashabun ku jagoran yaki shugaba sarki wanda zai jagorance ku ku yaki makiyanku to kuna da tabbacin cewa idan an dora muku wannan jagora ya jagorance ku ba za ku ja da baya ba ku ce ba za ku yi yakin ba qalu sai suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah me yasa ne mu da ba za mu yi yaki dan tafarkin Allah ba ba za mu yi yaki dan daukar karma addinin Allah ba me zai hana mu yi yaki kun gane ko to dama a farkon lamari ba a gane na gaske sai an shiga cikin aiki inda za a fara magana to kowa zai fito ya ta magana amma ina ne za a gane na gaske sai an shiga cikin aiki anan ne za a gane wanda yake da gaske anan ne kuma za a gane wanda yake ba da gaske yake ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari suka ce bayan sun ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah me zai hana mun bi yaki wato dan tafarkin Allah ko dan daukaka addinin Allah wa qad ukhrijna min diyarina gashi har an fitar da mu daga gidajenmu wato makiyanmu sun kore mu daga gidajenmu kun gane ko wa abna ina kuma sun raba mu da ƴaƴayenmu gashi ba ma tare da ƴaƴanmu an farraka mu an watsa mu kaga duk wannan dalili na nene su yaƙi makiyansu duk suka kawo wannan uzuri da dalili cewa ba abin da zai hana su yaƙi inda an sanya musu jagoran yaƙi Allah subhanahu wataala ce falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yaƙi tawallaw sai suka juya baya sai suka kin yaƙi kun gani ko dama kamar yadda muka gabata magana ba ita ke nuna me yin aiki ba kun gane ko a shiga cikin aikin ana yake gane na gaske da wanda yake ba na gaske ba. Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu, yayin da aka wajabta musu yaki tawallau, sai suka juya baya suka ƙi, suka ƙi bin umarnin Allah na su yi yaki. Illa qalilan minhum, sai ƴan kaɗan daga cikin su, wato ƴan kaɗan daga cikin su, Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin, Allah masani ne dangane da waɗanda suke azzalimi. Azzalimai anan waɗanda suka saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, kaga a farko su suka nema, kuma da Allah ya wajabta musu sai suka ƙi, suka ja da baya, suka ƙi su bi umarnin wato Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
نعم الله سبحانه وتعالى وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ sai annabin su ya ce da su, har yanzu dai kaga Allah bai bayyana wani annabi ba, shi yasa ta abin da za a rawaito na Isra'iliyat a ce Shamkuni ne ko a ce Yusha ne, wannan ba su tabbata ba a cikin hadisai, kuma Qur'ani bai bayyana ba. Allah dai ya ce annabin su, wa qala lahum nabiyuhum, sai annabin su ya ce da su inna Allaha, lalle Allah qad ba'atha lakum Talut malika, haƙiƙa ya turo muku, ya sanya muku wato Talut ya zamto shugaba a gare ku, jagora gare ku a wannan yaƙi. Kaga a yanzu sai aka bayyana, nassi ya bayyana wa aka sanya musu jagoran yaƙi, su waɗannan muminai shi ne Talut. Kun gani? To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an sanya muku Talut ya zamto shugaba a gare ku. Kaga dan a ƙara gane su, dan Allah ya ƙara fallasa su, ya ƙara tona asirinsu, sai suka ce qalu, suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, yaya zai zamto shugaba gare mu, ya za a ɗora shi ya zamto sarki a kan mu, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, bayan mu muka fi cancanta mu zamto masu mulki, masu iko, mu su zama jagorori a kan wannan Talut ɗin. Saboda ne, Allah ya ce suka ce walam yuqta sa'atan min al-mal, wai ba a bashi yalwa ta dukiya ba. Kun san yanzu ko da mutum ne yake neman mulki, in dai talaka ne, sai a ce kai me ka hauka, me yasa ne ka za ka zo ka nemi mulki, baka da komai, wan baka da komai ba ma, bai ma kamata ma a ce ka fito kana neman shugabanci ba, ko ba haka ba. Kaga to kenan tun can daman haka abin yake. Wa tilkal ayyam nidawulha bainan nas, tarihi ne yake maimaita kansa. Kun gane ko? Daman can haka mutane suke, talaka shi baya magana, magana sa ɓata wa mutane da rai. Kun gane ko? In yai ƙarya, an yai gaskiya to ƙarya ce, in yai mai kuɗi ko in dai yai ƙarya to ya zama gaskiya, ko ba haka ba? Imanin nan ma za ga wanda bai da kuɗi sai ga ana nema a kafirtar da shi ma a ce bai da imani, amma wanda yake yana da kuɗi sai a tabbatar mai da imani, ko da kafiri ko da fasiki, sai a nuna yana da mutunci. Kenan ya zamto yanzu dukiya ita ce abin da ake ba wa mutum girma, in baka da ita sai dai kai kallo. Da yawa waɗannan ɗabi'u ba su da kyau, su ne kuma tun a can da mutanen banza suna da shi. Kun ga da Allah subhanahu wataala ya sanya musu Talut, suka ce dan me za a sanya Talut ya zamto shi zai jagorance su. Su suka fi cancanta wato da Talut, saboda shi Talut walam yu'ta sa'atan minal ma, ba a bashi yalwar dukiya. bai da kudi bai da komai ta yaya da yawa ko da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an turo shi wato da yawa abin da yasa suke imani da manzo sallallahu alaihi wasallama suna ganin waɗanda suka taru a tare da manzo Allah ba su da kudi talaka ne mafi yawa suka wato zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin kafiran ma suka ce da manzanci ba annabi aka ba ba da irin masu kudin Quraisha aka ba to da sun imani ngane ko sannan dadi da dada suka ce ai duka waɗanda suke tare da manzo Allah talakawa to kaga wannan dabi'a mara kyau ba yanzu ne ta fara ba tarihi ne yake maimaita kansa kenan da kaji mutum yana ganin an ba wani dama ko jagoranci yana ganin bai cancanta ba saboda wato ba shi da abun hannu ko ba shi da dukiya to wannan zaka gane cewa mutumin banza ne ba mutumin kirki bane ba shi yasa Allah ya ba mu labari dangane da waɗannan banu Isra'ilawa da Allah ya turo musu wannan annabi wanda ba a bayyana sunan shi ba suka nemi annabin ya roƙa musu ko dora musu wato jagora su yi jagorancin su tafi yaki bayan an dora musu jagoran sannan suka kawo dalilin cewa wato wannan jagora bai cancanta ba su suka fi cancanta saboda wannan jagoran ba a bashi ruwa ta dukiya ba walam yu'ta sa'atan min al-mal ba a bashi ruwa dukiya ba qala sai shi annabi ya ce da su gane ko inna Allah as-safahu lalle Allah ne ya zabe shi tunda ne Allah ne ya zabe shi ai magana ta kare ko inna Allah as-safahu alaykum Allah ne ya zabe shi akan ku wato bi Allah ya san da ku ya san dukkan ku ya san su waye ku amma bai zabe ku ba sai ya zabi Talut a cikin ku gane ko wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine wanda ya sani cikakken sani ku ba ku sani ba ba ku cewa ku zabi irin wannan haka Yahudawa suka yi lokacin da ko mu ce mu kawo kissan mala'iku da annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wato khalifa a ban kasa wanda zai zamto wakilina amma dan adam jinsin dan adam ne zan sanya cewa da annabi Adam alaihi salam sai mala'iku suka ce ne ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusaddiqu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu kaga cikin hujjojin da mala'iku su ma suka kawo suka ce ya za a sanya wanda yake barna a ban kasa wanda ke zubar da jini yana kashe dan uwansa ba cewa da annabi Adam ba jinsin dan Adam haka zai tashi kuma haka muke gani su ko mala'iku su kansu Allah ya ba mu labari ba sa sama Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika mu muna tsarkake ka muna gode maka muna yabanka ko ba haka ba wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka kaga sai Allah subhanahu wataala da ya tashi bai musu dogon magana sai ce inni a'lamu ma la ta'lamu da Allah ya so ya nuna musu inni a'lamu ma la ta'lamu sai ya ce ne wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'iha ha'ula'i in kuntum salihin yanzu ku mala'iku tun da kun ce ku kuka fi akan annabi adam ko to yanzu ga wasu abubuwa ne ku fada mana sunayen su sai mala'iku suka ce a ba sani ba Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai tsarki ya tabbata gare ka ba mu sani ba illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da da Allah ya tashi ya nuna musu annabi Adam yana da falala a kansu sai dama Allah ya dama ya ce wa 'allama Adam al-asma' kullu Allah ya riga ya yi wa annabi Adam baiwa duk wani abu da ka sani a cikin ƙasa annabi Adam ya san shi ya san aikin abu sai ce to Adam anbi'uhum bi asma'i ba su labarin waɗannan abubuwan sai annabi Adam ya kalli kaza sai ga ƙwarya nan ana dama fura da ita ana kaza da ita ga muciya na ana tuka tu ga kaza ga fatanya na ana noma da ita duk abin da ya dauka sai ya ce ya ga musu aikin sa da sunan sa mun gane ku to daga nan mala'iku suka gane cewa lalle Allah subhanahu wataala ya san abin da ba sani ba su kara tabbatarwa mun gane ku to shi yasa duk abin da Allah yayi akwai hikima bawa ya gano hikimar ko bai gano hikimar ba akwai ta mun gane ku yanzu da Allah subhanahu wataala ya sanya jagoranci ga qalut Allah subhanahu wataala yanzu zai tunda sun bijire sun kawo maganganun su don sai Allah ya ce zai ba su wato ta harshen annabin su Allah zai ba su labarin me dalilin da yasa aka sanya qalut wato zamto shugaba gare shi yasa Allah ya ba mu labari ta harshen annabin cewa inna Allaha astafa hakika Allah ya zabe shi alaikum akan ku wa zadahu basratan fil ilm ya bashi yalwa ta ilimi ya kare shi da yalwa ta ilimi wal jism da kuma lafiyar gabbai jikin sa lafiyayye ne kun gane ko to kaga cikin su ba lalle a same su in ma kana da kuɗi baka da ilimi me amfanin kuɗin in akwai dukiya kaga da sun tuhumi qalut da cewa qalut bai da ilimi jahili ne kaga da sun kawo dalili mai kyau amma dukiya kawai suka faɗa to Allah dan ya nuna dukiya ba kawai bace ai Allah ya ce wa zadahu basatan fil ilm Allah ya kare shi da wato yalwa ta ilimi shi ko shugaba yana da ilimi to ana cin nasara a gudanar da jagorancin sa Allah ya ce wal jism sannan Allah ya bashi lafiyar jiki lafiyar gabbai to kaga malamin su ce anan wato shugabanci yana buƙatar waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da ake buƙata a samu shugaba yana da ilimi a samu shugaba yana da lafiya domin koda yana da ilimi in bai da lafiya rashin lafiyar su za wasu miyagu za su yi amfani da ita su kizartar da abin da ya kamata su aikata abin da shugaba yake so saboda suna ganin bai da lafiya mulkin ba zai gudana kamar yadda ake so ba duk daga ilimin nasu amma bai da lafiya kuma akwai matsala shi yasa ake son a samu wato shugabanci akwai ilimi a cikinsa akwai lafiya to Allah sai wato ya mayar musu da cewa ta harshen annabin cewa Allah ya zabe shi ne akan ku ya kare shi akan ku wa zadahu basatan fil ilm ya kare shi da yalwa ta ilimi wal jism da lafiyar gabbai jikinsa lafiyayye ne sannan kuma Allah ya kara bugu da kari Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkinsa ga wanda ya so kenan ba ku ne za ku ce Allah ya kaza ba ba a cewa Allah ya la yus'al amma ya fa'alu wa hu yus'al ba a tambaya Allah a ce dan me yayi kaza a shi Allah shi yake da iko ya tambayi bayi me yasa ku kai amma abinda Allah ya shi ne daidai bayi ba su da ta cewa a cikin sa sallamawa suke sami'na wa ata'na ake so mun ji mun bi kawai anan da Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha wato Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo wata mas'ala da kada wasu daga cikin miyagu makiya addinin musulunci su kawo ko shubha da Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so shin yana iya yiwa wani ya samu mulkin Allah nasa ne shi kadai ba a musharaka da Allah wajen mulki yadda ake kadaita Allah da bauta shi kadai cikin uluhiyya ko to haka ake kadaita Allah cikin rububiyyarsa cikin ayyukansa kaga mulkin Allah yana daga cikin me rububiyya ta Allah ba a musharaka da shi dole ka kadaita Allah a cikin mulkinsa kun gane ko haka nan kuma dole a kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa ba ka sa wa ɗanka sunan Allah kai sai ka ce ka kira shi da Al-Aziz bai halatta ba haramun ko ka kira shi da al-kabir a sai dai abdul kabir abdul aziz haka zaga shi yasa muke jan hankali masu sunaye suna sai su yanke abdul din sai ka ji ana kiran mutum aziz ko waye duka bai kamata ba ba za mu ce wato an yi shirka ba tunda dai ba a ce al-aziz ba amma dai a guji shubha a nesanci irin wannan a kira mutum da abdul din abdul kaza din abdul aziz mun gane ko da sauransu sai dai irin su rashid wannan ya halatta ka tunda dama ar-rashid ba sunan Allah bane mun ta an sa masa abdul rashid to tunda ba sunan Allah bane kawai ka kira shi da rashid kamar yadda malamai suka yi bayani a karkashin wannan a cewa mulki na Allah ne shi shi kadai ba wani dan adam da zai tarayya da Allah cikin mulkin sa shi yasa za ku ga in kun koma kitabu tauhid akwai babi da imam ibn muhammad bin abdul wahhab ya kawo cewa bai halatta a kirawo mutum da sarkin sarakuna bai halatta a cewa wani sarki sarkin sarakuna domin sarkin sarakuna shine Allah ngani ku shi ba a ce mutum sarkin sarakuna haramun ne mun gane ko duka irin wayannan alfas to sai malamai suka bada amsa da cewa a dangane da wato wallahu yu'ti mulkahu man yasha ba ana nufin mulkin Allah wanda Allah yake wato aka ba aka diba aka bawa wani ba yayi da hanye daidai da wato Allah subhanahu wataala shi yasa ma yace nan wallahu ta'ala la yu'ti mulkahu ahada Allah ba ya bawa kowa mulki ko ka taba ji an ce Allah ya samu wani usuli har ya goke ta wani Allah laysa ka mithli shay qayyum ne al-qayyum mai tsayuwa da kulawa da bayi ba wani abu da yake shigantar da Allah subhanahu wataala Allah ba kamar bayan su yake ba to amsa da aka bayar malai ce kullu sai mu ce dangane da wannan al-murad bi hadha al-mulk abinda ake nufi da wannan mulki yace al-mulku as-sultana mulki na shugabanci waliyasa da jagoranci allati ankaru i'ta'uhu li talut wa inda su wa'annan mabiya wannan annabi da suka yi wato inkarinsa suka yi musunsa da abawa talut na wato iko na jagoranci wani abu da Allah zai baka na dama amma ba wai mulkin Allah ne ake bawa dan adam ba a Allah ne zai baka wani daga cikin abu wato jagoranci ko wani iko da zaka jagoranci mutane Allah ya dauka ya baka kulillahumma malikal mulki to tun mun kamanta sha ko ba haka ba Allah ke bada mulki ga wanda yaso ba wai ana nufin mulkin da Allah yake yi ba shine aka dauka aka ba a'a daga cikin abun nan abubuwa matsayi da jagoranci da falala da Allah yake da shi yake dauka ya ba wani fifita wani akan wani shine aka ba kwaloti ba wai mulkin Allah hakikan mulkin Allah kun gane ko a mulki ne na jagorancin wasu mutane wanda wato zaka yi shi kayyadacce shi ko mulkin Allah bai da kaidi kun gane ko mulkin Allah bai da iyaka wannan ko kaga jama'a wasu ɗan jama'a ne kwalut aka bashi jagorancin su je yaki kun gane ko Allah laysa kamithli shay wa laysa al-murad bi annahu yu'ti mulkahu li ahadin baya nufin wai Allah yana bada mulkin sa ga wani kun gane ko ya Allah siyaqul aya yamna'uhu domin yadda siyaqin ayar yadda ayar ta zo ya ba zai bada ma dama a fahimci hakan ba a wani abu ne wanda Allah yake ba wani rago ne daga cikin abubuwan da Allah yake bayarwa na baiwa na kyauta yake bawa wato bayinsa ya bawa wannan qalut aka ayyana shi aka zabe shi zanto jagora na mutane suka fi yayi wannan shine wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so kun gane ko Allah ya ce wallahu ali wallahu wasi'un ali Allah ne yalwane kuma masani
no
ngani ko ta yadda Allah yana da yalwa ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ba ya ga dama wanda ya hana din ba dan babu bane ba a'a dan a jarrabe shi wanda aka bawa ba dan bashi bane ba kawai saboda shi shine a Allah ya bashi kuma dan ya jarrabe shi kaga in ya bashi zai abin da ya kamata ko ko ba zai abin da ya kamata ba shi kuma wanda aka hana ma a ga zai yi hakuri yayi wa Allah biyayya duk da ba a bashi ba shi ma an jarrabe shi kenan da wanda aka bawa da wanda ba a bawa ba duka jar suna cikin karkashin jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala amma dai ka sani cewa da Allah ma ya ba wanda ya so to dai ka sani Allah wasi'un Allah wasi'un Allah ne yalwani alimin kuma masani ne ya san inda ya dace sanya abin da ya sanya ya san inda ya dace ba da mulkin ga wanda ya cancanta a bawa ya san inda kuma wato bai cancanta a bada shi shi yasa ya zama to alimin masani a bisa dukkan komai sannan sai Allah subhanahu wataala ce
wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
Na'am Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin kissar wa'annan bayan Allah yace wa qala lahum nabiyuhum
na'am
sai annabi su yace da su inna ayata mulkihi lalle alama ta mulkin nan da Allah ya bai wa Talut dan ku kara tabku ku kara sani cewa lalle Allah ne zabe shi ayya atiya kumut tabut shi Talut ya zo muku da at-tabut wata akwati wacce zamu zo mu bayani wacce akwati ce Allah ya ce fihi sakinatu a cikin wannan akwatin akwai nutsuwa kenan a tattare da samun wannan akwatin da za a bawa wanda Talut zai zo zai sanya nutsuwa fihi sakinatu min rabbikum akwai nutsuwa daga gurin ubangijin wato ta hanyar a zo wa Talut da wannan akwati ku ganta ko gan wannan akwatin a gaban sa an ajiye masa ita to masu imani za su ƙara samun nutsuwa dama Allah yana sanya sakina nutsuwa ga mu'minai lokacin da suka fito yayi gane ko Allah subhanahu wataala yana sanya wannan nutsuwa to bari mu tsaya kafin mu ci gaba wannan wace akwati ce malamai sun yi bayani daban-daban akan akwati wata akwati ce wacce take tana da girma kaza tana da fadi kaza duk ba wannan ba abinda za a dauka na izina ita dai wannan akwatin tun lokacin annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Musa alaihi salam yana sanya waɗansu abubuwa na at-taura a ciki ngane ko wasu bayanai wato na maganganun cikin at-taura ana ajiyewa wasu takardu ake zuba a cikin aji mun gane ko da wasu kayan tarihi ko ragowar kayan tarihi na shi annabi Musa alaihi salam da kuma na annabi Harun alaihi salam a cikin ita wannan akwatin kamar yadda malamai suka yi bayani to ita wannan akwatin sai ya kasance bayan shudewa annabi Musa alaihi salam ya kasance akwatin nan tana nan banu Isra'ila suna ganin ta da kima da daraja ta yadda koda za a fita yaki ana fita da wannan akwati a tafi yaki da ita idan jagoran wannan yaki ya ga banu Isra'ila suna so su gudu ko su ja da baya su zama ragwaye sai ya dauko wannan akwatin ya sa ta a gaba to daga sun ga wannan akwatin suna jin ba dadi a ce su gudu su bar akwatin nan makiyan su sauke ta sai su kara musu karfi su kara musu karfin gwiwa na tsayawa a yakin a kare wannan kayan tarihi nasu kada a wato gudu da shi to haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi har sai da aka samu shudewa wato ta wasu jagorori sarakuna da aka yi na Banu Isra'ila a aka je wani yaki aka kwace makiyansu suka kwace wannan akwatin suka tafi da ita yanzu akwatin babu ita a tattare da su to dan Allah ya kara bayyana Talut Allah ne zabe shi shine wannan akwatin Allah zai sanya a dauko ta mala'iku su dauko ta mala'ikun ga su ba a ganin su amma ana ganin akwatin daga sama ana tahowa da shi har a ajiye shi a gaban Talut kaga wannan yake sa su gane cewa ne lalle Talut an zabe shi to inna Allah wato inna ayata mulkihi mulkahu wato mulkihi lalle alamun mulkin sa wato na gaske ne Allah ne zabe shi ya bashi an yi atiya kuma tabut ya zo muku ko a zo muku da wannan wato akwati bi sakinatun min rabbikum wanda a cikin ta akwai wato nutsuwa wasu ka ce sakina su wasu kai ta cewa wato wasu kaza ne wani abu ne zinare ne kaza kaza amma dai malamai suka ce a nutsuwa dai wacce ake sanya wa jagora a wajen yaki da mu'minan da suke tare da shi fi sakinatun min rabbikum a cikin ta akwai wato nutsuwa daga gurin ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu musa da kuma ragowar abinda wato annabi musa ya bari a cikin ta na kayan tarihi wasu suka ce akwai rawanin sa akwai takalmin sa duka dai ana fada a cikin isra'iliyat wa ali harun da kayan ragowa kayan annabi harun kayan tarihi na annabi harun alaihi salam tahmiluhu almalaika wanda mala'iku za su dauko wannan akwatu su zo su ajiye a gaban Talut jagoran wannan yaki Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin hakan la ayatan lakum akwai aya wacce ya kamata ku yi lura a gare ku wato akwai aya ta musamman abin lura na musamman na ayar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata ku yi tintintini a ciki ku yi tadabbur a ciki in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani ne na gaske sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
نعم الله يسف لما فصل طالوت yayin da Talut ya fito yanzu kun ga dai Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya masa sheda ya tabbatar da dukkan imani abinda Allah ya faɗa dangane da zaben Talut ya kamata ya ji ko wanda bai ji shi ba yanzu ya zanto ba mumini ba ko ba haka ba ba wanda ya yarda da hukuncin Allah bane ba ko mu ce ba mumini bane na gaske kun gane ko to falamma fasala Talut yayin da Talut ya fito bi junudihi tare da dindinarsa da yaki waɗanda suka yadda su bi shi a tafi kun gane ko ba su yi jayayya ba sun sallama sun yadda jagora ne kun gane ko me ya faru wala sai ya ce da su shi Talut inna Allah mubtaliikum lalle Allah ya jarrabe ku anan yau darasin naku ne na sojawa a daidai nan ku tsaya da kyau ku saurari wannan tafsirin aya
na'am
jagoran yaki, jagoran waɗannan sojoji na yaki, sai ce to yanzu tunda mun fito kun biyo ni, to ku sani cewa fa inna Allaha mubtaliikum, lalle Allah ya jarrabe ku bi naharin da wata korama, wani tafki, ngani ko kamar shariba minhu, duk wanda ya sha daga wannan korama alaysa minni, ko baya tare da ni ba za mu tafi yaki tare da shi. Kuma aka ce a lokacin tsananin zafi ake, to wannan yana daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan yaƙoƙi na musulunci har da cikin sojoji na wannan zamani, sun ɗauki irin waɗannan yaƙe-yaƙe da irin tajriba da ake ba wa sojawa, cewa akwai lokacin da soja ba a so ya sha ruwa ya ƙoshi, yana jin kishirwa a bashi kai a bashi ruwan, saboda yana ƙara masa jarumta lokacin da ake gabza yaƙi, kun gane ko, amma idan mutum ya sha ya ƙoshi ciki ya ƙulle, kun gane ko, ta yaya zai yi ƙoƙari ya yi gabza da abokin makinsa. To shi yasa a nan tun daga nan Qalut da aka zo wannan ƙorama, wasu suna cewa wannan ƙoramar a Urdun ne ƙasar Falastin kenan, kun gane ko, kun gane ko, suka ce da aka zo su ce musu to kan wanda ya sha ruwa, duk wanda ya sha ruwan nan, ya sha wannan ruwan wannan tafkin, to ba zai bi ni wajen yaƙi ba, kan ma ya sake biyo ba za mu tafi da cancanta ba, ba jarumi ba ne ba, ba zai iya jurewa wato gabzawa da makiya ba, in gane ko, sai ce falaysa minni, in gane ko, ba zai bi ni ba kenan. Wa man lam yaqam, amma wanda bai ɗanɗano wannan ruwan ba, bai sha daga wannan tafki ba, fa innahu minni, to wannan yana tare da ni, da shi za mu ta, wannan abokin tafiya ne, jarumi ne, kun gane ko, illa man ghatarafa ghurfatan bi yadi, sai dai wanda ya dan kambato shi da tafin hannunsa ya sha, wannan an yi sauki, amma wanda ya tsaya ya cika buta da dan bidansa ya kwankwada ya cika cikin sa banda, amma wanda ya dan kambato shi, illa man ghatarafa ghurfatan bi yadi, shi an sauƙaƙa masa, sai dai wanda ya dan kamfato wato da hannunsa haka tafin hannu ya sha, to shi ba babu laifi, an sauƙaƙa masa, yana iya ya biyo mu tafi, amma wanda ya kwankwada ya sha ya ƙoshi, shi wannan falaysa ne, in gane ko, Allah ya ce fa sharibu minhu, sai dukka waɗannan sojoji ba su fa, kaga har yanzu ana tarairayewa tun a can farko, wasu sun ce ba za ya za a sanya musu talaka wanda bai da kuɗi, kaga tun daga nan wasu suka fara zubewa, ana tarairaya ne, ana ta tsane mutanen wanda ba za su basu imani na gaske ba, ko ba haka ba, to yanzu nan ma da aka zo, in gane ko, to waɗanda ya ce Allah ya haikawo wata jaraba, kada wanda ya sha daga wannan tafki, sai dai wanda ya ɗan kamfata a hannu ya sha, shi ne zai bi shi, wanda duk ya sha ba zai bi shi ba, yanzu fa sharibu minhu, sai suka sha daga cikin ruwan nan da yawa daga cikinsu, Allah ya ce illa qalilan minhum, ko sai ɗan kaɗan daga cikinsu, yana illa qalilan minhum, sai ɗan kaɗan daga cikinsu su ne ba su suka daure suka jure ba su sha wannan ruwa ba, amma da yawansu sun sha, to yanzu kaga daman yayi alƙawari duk waɗanda suka sha ba za su ci, to falamma jawazahu, yayin da ya ƙetare wannan tabbi ko wannan wato ƙorama, shi Qalut da alada waɗanda suka yadda suka bi shi akan sharaɗin da ya aza musu na cewa kada su sha wannan ruwan, yayin da suka shuɗe suka wuce wannan guri, me zai faru? Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma tajawazahu walladhina amanu ma'ahu, yayin da suka ya shuɗe ko ya wuce ta wannan tafkin, ya wuce wannan ƙorama, huwa shi Qalut kenan, walladhina ma'ahu, walladhina amanu ma'ahu, tare da waɗanda suka imani da shi, to sai Allah ya ce qalu, su waɗancan alladhina sharibu, waɗanda suka sha wannan ruwa, su waɗanda suka yi daurewa da abin da Qalut ya ce musu, qalu, sai suka ce la taqata lana al-yawm, mu da mun yau ba mu da wata dabara, ba mu da wani ƙarfi, ba mu da wani iko, la taqata lana al-yawma bi Jalut, bi Jalut bamu da wani karfi bamu da wani iko dangane da tinkarin Jalut yanzu kun ga wannan Jalut shi kuma shine shugaba na wancan kafirai idan Balut shugaba ga mu'minai ko ba haka ba shi kuma Jalut shine shugaba ga waɗannan ɗan adawar mu'minai kafirai kun gane ko to shine sai suka ce su waɗanda suka sharu sai suka kawo magana ta ragwanci ai la ba qatalana al-yawma yau da mun ba mu da wani karfi ba mu da wani iko kun gane ko a yau bi Jalut suna nufin a wannan rana da suka sharu suka cika cikin su kun gane ko bi Jalut wa junudihi dangane da Jalut da rundunarsa kun gane ko da wato sojojin sa ba mu da wani iko a kan su da mun ma mun bi Jalut kawai kashe mu za a yi za mu yi hasarar rayukanmu ne za a ci nasara a kanmu sun mance da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne mai ba da nasara kun gane ko sun mance da kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratin bi iznillah ko ba haka baga ta nan za mu kawo suka faɗa haka qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah ko sai waɗanda su kuma suke da yaƙinin za su haɗu da Allah lani lafiya su ne suwa su ne jama'a Balut mu'minan nan da ba su sha ruwan nan ba su kuma me suka ce sai suka ce kan min fi'atin nawa ne daga cikin wato jama'a wacce take qalilatin ko qalilatin wato ekkadan galabat fi'atan wacce ta ci galaba ga wata jama'a kafiratin wacce take mai yawa kafiratan wacce take mai yawa bi iznillahi da iznin Allah domin Allah subhanahu wataala shi ke ku duba yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suna wani wasu kusu 300 da wani abu ko amma kafirai sun kai kusan 1000 amma Allah ya bada nasara ga mu'minai suka lallasa kafirai suka ci nasara a kansu ba su haƙura ba sai suka ce kuma a zo a yi Uhud ba a Uhud ma duk da Allah ya jarrabi mu'minai sai hanyar saban da suke amma ƙarshe dai ne su suka ci nasara an samu jaraba amma a ƙarshe mu'minan dai suka ci nasara to shi yasa a nan ma sai su mu'minai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wato nawa ce wato wata jama'a wacce take kadan tayi galaba akan wata jama'a wacce take da yawa da iznin Allah jama'an nan ne yawa saboda ta zama kafira yawanta ya zama yawan banza wato taron tsintsiya ba shara ne saboda ba imani amma su wayannan duk da karancin su Allah ya ba su imani su suka ci nasara kaga sun mai da martani ga jama'a da suka saba ma wannan jagora nasu sai Allah ya ce wallahu ma'as sabiri Allah yana tare da masu haƙuri kaga lalle kenan a cikin sha'ani na yaki ana buƙatar haƙuri ko ba haka ba domin sai an yi haƙuri haƙuri shike sa a ci nasara in kun duba karatu da wato labarin da Allah ya bamu a yakin Uhud haƙurin da mu'minai suka yi duk da irin wato jaraba da aka samu da annabi da sahabbansa amma da suka yi haƙuri suka tabbata ba su gudu ba kun gane ko ba su ja da baya ba suka ci gaba da yaƙi sai Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ku duba ita kanta Badar Allah ya ce wa yake cewa cikin Badar yake cewa wa laqad nasarakum Allah bi Badr ko laqad nasarakum Allah bi Badr wa antum adilla hakika Allah ya taimake ku a Badar kuna ɗan kaɗan a gani kenan mu'minai da mun sun saba kasancewa kaɗan wa laqad nasarakum Allah bi Badr wa antum adilla hakika mun ba ku nasara mun taimake ku a Badar yayin da kuka yi haƙuri kuna ɗan kaɗan kuka tunkari masu yawa sai Allah ya ba ku nasara kaga lalle kenan
wato ana son shugaba da mabiyansa su zanto suna da hakuri, suna masu tabbata a gurin yaki, ba sa guduwa, ba sa ja da baya dangane da maƙiyansu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce,
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
نعم. ولما برزوا لجالوت يا إندا وادو suka bayyana, wato rundunar Jalut ta fito ta bayyana a gaban Talut, da wato wajnudihi da rundunarsa, wato mayakansa, sojojinsa, da mu'minai suka ga yawansu da tarin yawansu, qalu, sai suka koma zuwa ga Allah suka ce, qalu rabbana, suka ce, ya Ubangijinmu, afrigh alaina, wato ka mamaye zukatanmu, sabran, da haƙuri, wato kama mai zukatanmu, kakka sa mu tsoratarka, sanya haƙuri a tattare da mu. Kun gane ko? Wa thabbit aqdamana, ka tabbatar da digadiganmu. Kun gane ko? Ta hanyar mu samu ƙarfi, wato kada mu ja da baya, mu yi ƙoƙari wajen yin jihadi. Wan sunna alal qawmil kafirin, ka taimake mu da waɗannan mutane waɗanda suke kafirai. Allah kakka bari su ci nasara a kanmu. A ga wannan shi ne abin da koda kada ka damu da yawanka, kada ka rudu da jama'arka. Kun gane ko? Saboda me yasa Allah ya zarrabi mu'minai ko a Uhudu? Ai sun rudu da yawansu. Kun gane ko? Sun rudu da cewa a Badar ma muna ɗan kaɗan mun ci nasara a kanku. To yanzu da muke ma muna da yawa, bari ma yanzu ma za mu ci nasara. Har shi yasa suka saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce kada a sauko. Ko da kun ga ana cin nasara, kakku sauko daga saman dutsen. A haba mala, ka san matsala ta dukiya, ko da suka ga gwalagwale suna faɗuwa. Kawai sai ga sahabbai suna saukowa, suna ɗiban ganima, ganima. Sai Allah ya jarrabe su. Ta hanyar haka, har aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbul musallam. Amma dai ƙarshe Allah ya musu afuwa. Allah ya roƙi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu. Ya neman musu gafara a wurin Allah. Kun gane ko? Sannan wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Wannan duka ya zamto musu alkhairi a ƙarshe, mu'minai kenan. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari, yayin da rundunar wato Jalut ta bayyana ga su waɗannan mu'minan, suka ga yawansu da yawan wato rundunar, basu ce basu yi raki ba. Kawai sai suka ce qalu afriga, qalu rabbana afriga alaina sabar, ya Allah ka mamaye zukatanmu da wato haƙuri, ka sa mu daure, wato sabaran ka mamaye zukatanmu da haƙuri, wato thabbit aqdamana, sannan kuma ka tabbatar da dugadiganmu, wansurna ala alqawmil kafirin, kuma ka taimake mu dangane da mutane waɗanda suke wato kafirai.
Na'am.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
هذا الدعاء بين الله الله يتبان سنة الدعاء نمشي ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله يتبان حزموهم sai suka kankarya su, suka kakkashe su, suka ci nasara a kansu bi iznillah, da iznin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ba a je ko ina, fa'un din nan tana nuna nan take. Fa hazamuhum, sai suka ci nasara a kansu, suka kakkarya su, suka wato mutsike su bi iznillah, duka dai da iznin Allah. wa qatala Daud Jalut.
No.
Sai Daud ya kashe Jalut. Kaga anan ashe a cikin rundunar Talut akwai ma annabin Allah Daud zai bayyana.
No.
Kun ga daman ba a gane jarumi sai an shiga aiki kamar yadda na sha ga mu. Nan take Allah ya bawa Annabi Daud iko akan Jaluta shugaban rundunar ta kafirai ya kashe shi. Kun gane ko? To da yayi wannan gwarzon kokari Allah ya bashi ikon kashe wato Jalut shi Annabi Daud alaihi salam. To me Allah ya masa na tufici sai Allah subhanahu wataala ya ce wato wa'atahu Allahu al-mulka sai Allah ya bashi mulki wato ta hanyar jagoranci banu Isra'il ya bashi shugabanci wato na jagorancin banu Isra'il kai ba wai mulki kawai ba wal hikma sai Allah ya bashi annabta
na'am
kenan sakamakon wannan gagarumin aiki da wato Annabi Dawud alaihi salam yayi sai Allah ya masa tagomashi ya bashi mulki sannan kuma ya bashi hikima hikima shine annabta kun gane ko Allah ya bashi annabta ya zanto wato ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala daga cikin baiwa da Allah subhanahu wataala yayi wa Annabi Dawud alaihi salam Allah ya mallaka masa wato ƙarfi kun gane ko kana Dawud alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadi yana daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi ƙarfi yana lankwasa shi duk abin da yake so da shi Allah ya sauƙaƙa masa ƙarfi ayi riga wato silken yaki ayi takobi makami duk wani abu da ka sani za a yi da ƙarfi da hannunsa kawai ba sai ya sa ya kera ba Allah ya bashi wannan mu'jiza yasa bayan Allah ya bashi mulki sai ya ce wa allamahu mimma yasha ya sana ya bashi ilimi na abin da Allah ya so ya bashi ilimi kamar ma ya ce ka san'id duru'i kamar yadda yake kera silke na yaki rigunan yaki da ake samu masu karfuna wanda ko da an kawo sara sai dai tsaya akan wannan rigar karfi wa mantiqi tayyib kuma Allah ya sauƙaƙa masa na iya magana da tsuntsa kun gane ko duka wannan yana daga cikin baiwa da mu'jiza da Allah subhanahu wataala ya bashi Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa bada ban wato Allah subhanahu wataala ya sanya wato wasu mutane su tsare wasu mutane ba shine walaula daf'ullahi nasa ba da ban Allah ya sanya wasu mutane a sababi sashi ba'dhum wato sashin su bi ba'din wato su taimakawa wasu sashi ba la fasadatil ard da ƙasa ta lalace ta ruɗe kowane dan banza ya zanto yana iya daukan mataki akan wani yaje ya cutar da wani sai Allah ya sa akwai shugabanni akwai wasu da Allah ya tsora musu shugabanci da ƙarfi su kare wasu kun gane ko to shine walaula daf'ullahi nasa kun gane ko kenan ba da ban Allah ya tunkudewa sashin wasu sashi na mutane zuwa ga wasu sashi ba wato su tunkude musu wani bala'i ta hanyar Allah ya bawa waɗannan mulki waɗannan kuma a basu a matsayin talakawa su waɗancan da aka ba su shugabanci su kula da waɗannan talakawan da ba a ba su shugabanci ba to ba da ban Allah ya yi haka ba ya ba wasu iko akan wasu to la fasadatil ard da ƙasa ta lalace a ce kowa yana da ƙarfi ku je ku ga ƙasar Libya yadda ta zama da kowa ya zama yana da bindiga kowa ya tashi halbiya kaga la fasadatil ard sai ƙasa ta lalace ta rididdige ba a san waye zai shugabanci ba a san waye ba zai shugabanci ba kowa yana iya daukan doka a shi yasa kullum muke cewa idan an maka ba daidai ba kai doki doka a hannunka musulunci ya koya mana ka bi jagorori shugabanni su bi maka haƙƙinka shi yafi saboda ka a samu fauda ka a samu rudani wasu har su samu dama in ana daukan doka a hannu wani ma ya je ya ƙetare iyaka ba a yi masa ba ya ƙarya ya ce an masa sai ya je ya yi zalunci to shi yasa ake son wato kowa ya bi umarni kowa ya bi shugabanci tsarin shugabanci mutukar da asaba ma Allah akan wannan tsari ba kun gane ko wato masalihul mursala abu ne wanda ake so a bi dokoki wanda ba saba ma addini ba ko da ba Allah ne ya ce ai ba kazo ram point akwai wato danda da take badawa ja aka ce ka tsaida ka tsaya to ka tsaya kada ka shiga in ka shiga wata mota ta taho ta bige kaga an samu rudani to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsara haka yasa Allah ya ce walaula daf'ul lahi ko ko daf'il lahi ay daf'ul lahi nasa ba da ban wato tunkudewar wasu mutane bi ba'dhum ko ba'dhum ka sashin su bi ba'din da zuwa ga sashi ba suna tunkude musu wasu matsaloli wasu cututtuka dangane da za a yi musu la fasadatil ard da ƙasa ta lalace in an samu babu mai fada babu mai tsawatarwa babu mai jan kunni to da ƙasa ta lalace in kowa ya zama daidai da daidai kowa yana da ƴancin da zai ce zai yi hukunci to la fasadatil ard da ƙasa ta lalace walakinallaha sai dai Allah zu fadlin Allah ma abocin falala ne alal alami dangane da halittunsa gabaki da shi yasa ya tsara musu tsarin rayuwa da tsarin jagoranci don su zauna lafiya kun gane ko shi yasa ya zamto zu fadlin ma abocin falala alal alamin a bisa halittu gabaki da sai Allah ya ce tilka
ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin
Allah subhanahu wataala ya ce duka waɗannan abubuwan da ake ta karanta mana na ayoyin Allah shine tilka ayatullah waɗannan ayoyin Allah ne natluha alayka muke karanta maka su ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama muke ambata maka su kun gane ko bilhaq Allah ya ce bisa ga gaskiya ai Allah baya fadan abin da ba gaskiya ba waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha waye kai Allah gaskiyar zance waye kai Allah gaskiyar magana babu to Allah yake fada da kansa ayoyi ne waɗannan ayoyi da aka yi ta karantawa na wannan kissa na banu isra'ila ba an karanto shi kawai haka ka saurara ba a akwai izina a ciki akwai fadakarwa akwai abubuwa da suka dace ka dauka na wa'azantuwa ko ba haka ba na lura kai aiki da su shi yasa Allah ya ce natluha alayka aina qussuha alayka muke karanta maka muke baka kissar su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam bil haqqi ay bis sidqi muke karanta maka su da gaske wa innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni kaga da wannan aya ta tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam aga wato ƙara wato tabbatar da manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da manzanci da Allah ya bashi da fifiko da Allah ya bashi kuma Allah yana karanto masa wasu kissoshi dan ya karu da wannan kissoshi labarai na cikin al'ummomin da aka yi kafin shi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa har shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته